yara makaranta suna kewaye da mu. Alhamdulillah, mun gode wa Allah subhanahu wa ta'ala duk wuri da aka haɗu irin wannan ya kamata a ƙuna su faɗakar da kayan kansu domin su tashi da riba ga abin da ya kawo su, sannan kuma ga faɗakar wanda aka yi aka naji musu da su ne shi. Farko dai abin da Allah subhanahu wa ta'ala yake faɗa ne, لقد وصلنا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تتقوا الله وصية أن سبحانه وتعالى وأن وصية أن لا يروا وما قبعتا الأمومي لتكشوئه ما يشو ينعي وولنا الأمة وأن وصية باقوم بني حين اتقوا الله حين خسطور الله سبحانه وتعالى. Saboda komai da komai ana gina shi kan tsoron Allah ne. Haka Allah ya ce, inna akramakum indallahi attaqu, karamci da girma duk yana da asali da tsoron Allah ne. Hatta Qur'ani da aka ce mun tsokaci mu bayani a kai, to ko da ka haddace Qur'ani ka rubuta kana da dai daraja, ba wanda zai iya ɗauke maka wannan daraja. Amma idan ba ka da takawa da tsoron Allah, haddan ka bai maka amfani ba, ba ka samu murfi da asalin abin da ake bukata ba. Da Allah wani da bai haddace ruhi guda ba, in ya tsoraci Allah, ya yi kusa da Allah, ya yi kusa da ma'aiki, kai da ka haddace Qur'ani ka rubuta rashin tsoron Allah, sai ya yi nesa da kai da ma'aiki, kuma ya yi nesa da kai da Allah subhanahu wa ta'ala. Domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce, fa inna khayra zadi taqwa, shi guguri da ake magana mafi fifi shi ne tsoron Allah. Ya ce wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa, ku ɗau guguri. Ya ce misali mahaddata masu aikin umara lalle suna da bukatan kudi da abin da za su ci da suturan da za su saka da abin hawa da za su hau tsagainiya, dai na kudi suna da bukatan sa. Sai Allah ya ce, amma mafi ficin guzuri ɗin shi ne takawa. Abin da yake nufi da wannan shi ne takawa baya bukatan guzuri na zahiri, cewa kudi ne, mota ne, abinci, abinsha, baya bukatan wannan. Ma'ana zai iya tafiya ko nisan tafiya ba ya ko titi a jihuta, kuma zai iya tafiya ba a kan abin hawa ba. Saboda takawarsa ɗin ita ce za ta kasance masa abinci, ita za ta kasance masa abinsha, ita za ta kasance masa kuɗi, ita za ta kasance masa mota ko jirgin sama da komai da komai. Ƙarƙashin takawa ne kuke jin wasu waliyai kamsu salawaci duk suna yi a masallacin haram. Kamsu salawaci ba da jirgin sama suke tafiya ba, ba da kuɗi ba ne, ba komai ba ne, da takawa ne. Kamar yadda aka rawaito wannan al-Imam Suyuti ya fita bayan gari da almajirinsa, wani uzuri sai ya ce da almajirin nasa, idan kana da bukata za mu je mu raka'a biyu a maqam Ibrahim mu dawo. Da ya ce ai ina bukatar sa, ni zan taga zuwa maka. Ya ce rufe idonka da suka yi rufe idonsa da ya taku, da ya sai ga su suna tawafi, ba a mafarki ba fa, ba ana magana mafarki ba. Shi kenan sai suka yi raka'a biyu a maqam Ibrahim, sai ya ce mishi, to in kana so za mu koma, in kana so zan bar ka. Sai ya ce a karka bar ni, karka bar ni in koma tare. To kaga wannan ba ya amfani da jirgin sama ba, ba ya amfani da kuɗi ko abin hawa ba, takawa ce kawai. Shi ne fa inna khayra zadi takawa ɗin kenan. Domin haka ne bayan Allah salihai, saboda takawarsu duk irin tafiyar da za su yi su ba sa bautan su. Wanda wannan yana ɗaya daga cikin ɗabi'a da al'ada na kakanmu al-Imam Al-Faqih, wanda idan ya kasance yana tafiya yana guraguro baya tafiya da guzuri ko abinci da abin da ya kama da wannan, har mijin shi a ƙalibin shi yake ba da labarin wata tafiya da suka yi. Sun yi tafiya ba abinci ba komai, sun zo tsakar daji ya tashi yana yi na shirshiri, sai zaki ya zo yana kare, zaki ya zo yana ba su kariya na hatsurrukan da ke cikin wannan daji. Shi yana tsoro ganin wannan zaki, shi kuma zakin ya zo ya ba su kariya ne. Ya ce yana nan daidai lokacin da suka buƙaci abinci, sai wata bakulata na ta fito a nesa, in yana hango ta a nesa, har sai da ta zo kusa da su, ta saukar da ƙwarya, saman ƙwaryan kuma da firashi, cin kuma da nono. Sai ta ajiye ƙwaryan nonon, ta saukar da firan, shi ne ta juya sai ta fiye ta. Tsakar daji, dungumin daji, wanda bai gama na tuntuninsa, sai suka dama mana wannan furan, ya dama masu furan suka sha. Da suka tayi za su fi kuma, sai yin waya ya nemi wannan zaki, sai ya rasa shi. To wannan duk irin abu ne, abubuwa ne da yawa cikin wannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa ƙawansa salihai. Kuma wallahi ba da wai haddace Qur'ani ne ya ba su, ba duk da su na haddacin Qur'ani ba ne, ba wai don iliminsu, tarin iliminsu ya ba su wannan ba, duk da su suna da ilimi, taƙawansu ne ya sa Allah ya ba su wannan. Don haka ne al-Imam an-Nawawi yake cewa babin kashafi da babin karama da babin ata'i da kyaututtukan Allah ba su da alaƙa da ilimi, yake ko haddace Qur'ani. Haka yi faɗa, ba su da alaƙa da ilimi ko haddace Qur'ani, ya alaƙar su kawai da shakawani da jin Allah subhanahu wa ta'ala. Da zaran ka ji Allah subhanahu wa ta'ala, to za a ɗauke masa hijabi, za a baka kyaututtukan Allah subhanahu wa ta'ala, kamar da Maulana Sheikh Muhammad Ibrahima a cikin risalar da aka buga da suna risalar Tarihi yake bayani cikin wannan cewa shi asalin kyautan Allah babu wanda zai cancanci kyautan Allah subhanahu wa ta'ala ba, sai dai idan ka ga kyautan Allah bai isa gunka ba, matsalar abinka ne kawai, kana da mani'i ne min mawani'il irsi, kamar yadda yake Abbarawa da haka dai. Domin haka fa inna khayra zadi taqwa, shi ne babban abin da yanzu muka rasa. Duk wasu matsalolin ba muka zo muka shiga nan a yau, muna fama da yunwa, ƙarancin abinci, tsadar kaya, karayar kuɗin inda bulutu, wallahi ba komai ba ne matsala shi a wajenmu. Saboda Allah subhanahu wa ta'ala yanzu in ya azabtar da mu daɗi zai ji, in ya azabtar da mu me ya ƙare shi, sannan kuma idan taskarsa in ya ɗauki arzikin taskarsa ya ba mu, me zai rage shi? Ba abin da zai rage shi, matsalar a wajenmu ne. Kamar yadda yake cewa wulu an da ahadul qura amanu wasahu da fatahna alaihi barakatin min as-sama'i wal ardi walakin kadzabu, yake da mutanen garuruwa sun yi imani, ingantaccen imani, haka nan kuma suka sun zo sun kasance aron sunzo sun kasance masu takawa da tsoron Allah. Yace da fatahana alaihim, a wata kira'a ta Ibn Amir al-Shami, da fatahana alaihim barakatin min as-sama'i wal ardi, zamu bubbuga musu albarkatu daga sammai da ƙasa. Sai Allah ya ce walakin kadzabu, ka ga kana abubuwa guda biyu ne muka rasa. Mun rasa al-imanu sahih, ingantaccen imani, sannan mun rasa at-taqwa, tsoron Allah. Al-imanu sahih shi ne zuciyarka ta rataya da Allah subhanahu wa ta'ala, ya kasance babu alaƙar zuciyarka da komai, babu alaƙar zuciyarka da komai. Wannan shi ne ka samu imani wanda yake ingantacce. Alamar wannan imani kuma shi ne dauke irtiyadi ya kasance zuciyarka babu irtiyadi babu shakku kuma ka Allah shi inna al mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi fi sunna lam yaqta' a duk lokacin da ka kasance a imani ka babu shakku ma'anar wannan ko shi misali yanzu ne har yanzu haka kana jiwa to baka da shakku cewa Allah da yake ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imu inna allaha huwar razzaq inna allaha huwar razzaq Allah da yake huwa yut'imu wa la yut'am dinna baka shakku da kokon ko cewa take take abinci zai zo maka duk da baka san ta ina zai zo maka ba take zai zo maka baka shakku wannan to saboda haka idan ku samu imani ingantacce irin wannan duk lokacin da ka buƙaci abu a lokacin abin zai zo duk lokacin da ka buƙaci abu a lokacin abin zai zo saboda zuciyarka yana rataye ne da Allah subhanahu wataala ka samu al-iman al-iman sahih abin da ake cewa al-siqatu al-siqatu billahi abin cewa da abin da yake kun Allah hatta abin da yake aljihunka baka amince da shi fiye da abin da yake hannun Allah kai mu zalke ne a jikin kana da naira 10,000 misali kana ji yunwa ba ka shayin komai ko mun tsadan abinci 10,000 nan ko kaji kake su tafiya za ka iya siya ka ci kaji da shi amma ba ka amince ka nutsu da wannan 10,000 da yake a jikin ka fiye da nutsuwa da Allah subhanahu wa ta'ala ba ka samu al-imamu sahihi in ka samu wannan ka samu takawa shi ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana yake cewa lillahi ghaibus samawati wal ardi wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu huwa wa sakira wa ilayhi yurja'u al amru kulluhu sai ce fa'budhu wa tawakkal alayhi abdi ne kai ake bukata kan fa'budhu wa tawakkal alayhi kawai kai abin da yake bukata kawai kai ka bauta mishi ka dogara saboda sauran abubuwan gaba ɗaya ba harkar ka bace ba lamarin ka bane cewa ka je ka nemi abinci ka je ka yi kasuwanci a ina zan samu yaya zan ci yaya zan sha ya wannan duk ba harkar ka bane harkar ka shi ne fa'budhu wa tawakkal alayhi ka bauta masa shi yasa aka kawo bauta ɗin a ibara ta hasari da kasari wa ma khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun aka kawo ma aka kawo illa ma'ana su mutane da aljanu din ba komai ake bukata a cikin shi ba kawai ibada ibada rashin wannan ibadar ne wannan ibadar ita ce ba ta samu ba ake neman sana'a ake neman kasuwanci ake fafutuka yaya za mu rayu yaya za mu ci sha inda wannan ibadar ta samu to ba a bukatar kasuwanci ko nema ko shige-shigen neman abinci ko rike kai da abin da ya kamata wannan domin haka ne ya kawo wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduna bai ce khalaqtul jinna wal insa liya'buduni ba khalaqtul jinna wal insa liya'buduni a'a wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke batun wani nema wani arziki sai ce ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yut'imun inna allaha huwar razzaq to kaga kenan idan muka duba duk matsalolin da muka shiga nan a yau wallahi mu yi muhasaba mu duba kawo kanmu da halayen mu da ayyukan da muke gudanarwa wannan shi ya kamata kawai mu duba matsalar kawai a gungu idan muka warware wannan matsalar matsalar agun mutum to Allah subhanahu wataala yana cin abinci ko yana shan ruwa ne tattasa arzikin da yake tare a wajen ta din amfana yake da shi sun kare shi ne ko in ya ba mu za su rage shi kamar da Allah ya nuna ma'anar wannan yake cewa ma yaf'alu Allahu bi azabikum in shakartum wa amantum ma yaf'alu Allahu bi azabikum yanzu dan adam ne mutum ne halitta ne shi ne in ka bashi haushi in ya rama zai ji daɗi kuma sai shi ya rama zai ji daɗi wannan tabi'a ce ta halitta ba tabi'a ba ce ta ko halayya ta mahalici bane
yace shi ma yafa'alullahu bi azabikum in shakartum wa amantum. Abin da yake nufi da wannan shine rashin shukuru da imani shine yasa kuke shiga cikin azaba da wahala. In shakartum wa amantum, ashukuru din shine abin da aka kawo shi da lafazin tahawa ayar da muka karanta shine walau an ahada alqur'anu wa tahawa shine ashukuru wal iman shine in shakartum wa amantum. Kamar da shi yace amanu wa tahawa al iman wa tahawa, aka duk inda aka yi magana cikin ashukuru ana magana ibada kwanta abin da Allah yace kai kai shi wanda yace ka bari ka bari wannan shine ashukuru, wanda kuma wannan kuma shine at-taqwa. Yana ashukuru wa taqwa ko al-iman wa taqwa, wannan abubuwa guda biyu sune a yau muka rasa muke nema wa kawo kan mafita, wanda kuma mafitan in dai ba wannan abubuwa guda biyu muka nemo ba, to wannan mafitan da muke nema kullum ba za mu taɓa fita daga ciki ba. Muna neman makaushi amma wannan makaushi baya iya samuwa, to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa من قبل السيد الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن تفضحا وأن تقوار يتشي أجل مكرفاتا أذن دعا الله يشي كي كيشي دادي با دادي كان دشي با كدي شن تلو شتك المدانا كما ذاك يشي دان الله نيشي كي فذاك يشي صبو دميما وني أبدا بابا. Saboda duk wani aikin da zaka yi kana da interest, ba kana yi dan wanda ya saka aikin bane, dan wannan interest shi ne kake. Don haka ne Allah subhanahu wataala ya kasa masu bauta masa zuwa kashi kashi. Akwai wanda shi yana sallah yana azumi yana ibadu ne saboda kada ya shiga wuta, saboda kuma ya shiga aljanna. Wannan hakan ba laifi bane, hakan ba laifi bane amma kuma ba gaya bane, ba laifi bane amma ba gaya bane. Shine wanda Allah subhanahu wataala yawanci yake magana akai a cikin Qur'ani, saboda umumin mutane suna kan wannan ne, yake magana lada in kai kaza zai baka lada. Innal ladina amanu wa amilus salihati inna la nudiu ajra yake kan magana kawo magana ajr lada, ko man kana yuridu sawaba sawab yake magana lada sawab ajr ka wannan, saboda umumin mutane suna kan wannan ne. Ake kudaitar da su aljanna don su yi ibada, ake tsoratar da su wuta don su yi ibada ko don su bar haramu, ake tafiya da su a haka. Amma wannan din ba laifi bane amma kuma ba gaya bane. Akwai kuma su wanda suka tsara wannan, su kuma su ne wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله ولا سو صلر سو عبادة سو صدقة سو على خير سو ناد على كذا نيم أنشي وعمل يحتر الله باب ما كان من الجنة باب ما كان سوهم وحا باب ما كان هو الله يلعب زام سنة زام نازم زام صلاة جماعتي زام صدقة زام أليك لخير da Allah ya yarda. Wayannan su kuma sun dara wancan, saboda su wancan wa'incan tunanin su aljanna sun ji suratul waqi'a, su suratul ghashiya, su suratul rahman, su suratul khafat, sun fa'aitar da aljanna ga yadda aljanna take kai kaza kai kaza kai kaza, suke sa himmar ibada saboda wannan gidan su same ta. Su kuma wayannan sai suka ga Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'dhum ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata ulaika sayarhamuhumullah inna allaha 'azizun 'aseem. Yace wa'ada Allah lil mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha wa masakin tayyibatin fi jannati 'adn ورضوان من الله أكبر. الله يا أم بسجد الجنة أما يشي يردع تكذن الله أشي الله يا يردع كيد يردع الله يا تجد الجنة جرما ana maganan yardan Allah ba maganan aljanna to saboda haka ne ku suna yin sallah azumi da ka dan ne sun Allah ya yarda Allah ka yarda Allah ya amince Allah ka amince ki samu yardan Allah to a cikin batu babu mu shiga aljanna mu samu aljanna mu tsira kuma daga wuta duk da wannan shi ma ba da shi bane sannan wasu kuma suka ga cewa yardan yardan Allah din wani abu ne da saboda sifa ce tafiya tafiya ne a sifar Allah yardan Allah sifa ce to sai suka ga cewa ai akwai abin da ya wuce yardan Allah menene ya wuce yardan Allah Allah kansa saboda yardan Allah din sifa ce Allah kansa kuma zati ne to sai suka kasance suna yin ibada ba dan neman yardan Allah ba dan neman Allah kansa sune wanda Allah subhanahu wa ta'ala yake magana kai yake cewa wasbir nafsaka ma'a alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyi yuriduna wajhahu ay yuriduna duk abin da suke yi na ibada yuriduna shi Allah suke nufi Allah suke nema kaga mataki mataki ne hawa hawa ne sannan duk ba laifi ba ne sai dai sai masu neman Allah kai tsaye sun fi masu neman yardan Allah masu neman yardan Allah kai tsaye sun fi masu neman neman gidan aljanna abun haka yake tafiya a hawa hawa martaba martaba domin haka ne Allah subhanahu wataala galibi Qur'ani yake magana da ummi mutane saboda su mutane suna mu'amala da zahiri ne ina daɗi yake ina samu yake wanda wannan suke mu'amala abinda idanun su ke gani abinda suka gani amma abinda idanun su baya gani ba su san abin ba to ba sa tare da wannan to domin haka wallahi tandani ba komai muka rasa a wannan zamani ba muna da ilimi ga malamai a ko'ina muna da mahaddatan Qur'ani amma abin da muka rasa abubuwa guda biyun nan ne al-imanu sahih wa taqwa ko al-imanu wa taqwa ko ash-shukru ash-shukru wal iman wannan abubuwa guda biyu shi ne muka rasa kuma an rasa wannan abubuwa guda biyu ina laifi a ce an rasa su a wajen awamin awamin mutane mutanen jami'i wanda ba ma'addatan Qur'ani ba ne ba malami ba ne abin da ya zo cikin sauƙi sai kasance an rasa wayannan abubuwa guda guda biyu a wajen keɓantattun mutane wayanda Allah da kansa sai da ya keɓantar da su ma'addatan Qur'ani ba ne to in har wayannan abubuwa guda biyu an neme su an rasa su abun ma'addata an rasa su abun wayanda Allah ya ɗauki amanar ilimi ya ba su to kai kana ganin wa abun wa za ka ne da shi ne matsalar wannan al'umma din gaba daya wanda idan ana magana takawa din abu ne wanda ya wuce yadda muke sawwarawa ko muke shiryawa a kan misalin wannan shi ne sayyidina Abubakar radiyallahu ta'ala an wanda lokacin yana kalisanci aka kawo nonon raƙumi aka shigar da nonon cikin gida da ya zo sai ce a gidan akwai wani abu ne aka ce ai akwai nono bai tambaya wannan nonon a ina aka kawo ba na menene ba da aka ce mishi akwai nono sai aka zuba masa kofi da ya kawo sha bayan ya sha sai ya tuna sai ya ce a wai nonon da kuka bani na sha din nan nonon meye ne wa ya kawo shi ne aka ce masa ai wane ne da ka tura shi ya je ya kawo raƙuman zakka to a hanya da yake kawo raƙuman zakkan yake tatsa nonon yana tarawa da ya shigo da nonon Madina sai ce daga shibirin aika gidan kariba shikenan sai ya sa yatsarsa a maƙogoronsa ya janyo amai da gangan ya yi aman wannan nono a nan fa kudu wasu yana kalifa ba yana kalifa raƙuman da aka kawo wannan na zakka ne ko ba raƙuma ba wai naman raƙumin ne ya fi ya amar ba fa nonon da ake tatsawa ake tarawa gabanin a shigo da raƙuman gari shi ya sha sannan cikin wannan nonon da wannan rakun akwai haƙin sanata amma din da yasa shi ya amai yana jin ya sha haramun saboda kafin araba ne aka kawo mishi wannan nonon agani ba wai ma yazo ya ci a in kuka tafi rabiya nono kofi da yanda na sha na rakumi ku sai cikin abin da za ku bani ba shi kenan ba to shi bai gamsu da haka ba ya dauki wannan abin da ya sha haramu ne wanda ya janyo amai da dangin ya sha irin wannan nawa ne a cikin ko ma fiye da wannan in dai sai na wuce zai dauki wannan haramun to ire-iren wannan ba a nono kadai ba a nama nawa ne a abinci nawa a ruwa nawa kudaden irin wannan na je ka nayi ka nawa muka za muka siyo abinci muka ciyar da iyalan muka ciyar da kanmu ba da kenan akwai matsala kenan ai haka cikin wannan Sheikh Usman dan Kojo ya kasance in zai yi karatu a cikin masallaci bayan an gama sallar isha to fitilar masallaci zai tashi zai shigo da fitilar tasa ta gida sai ya kunna yayi karatu ma'ana fitilar masallaci fitila ce ta gwamnati ta daula wanda aka siya saboda masallar al'umma gaba daya domin haka idan za a yi sallah za a kunna duk al'umma su amfana da wannan haske din amma da zarin zai yi wani abu bukatan kansa da kansa kamar karatu kaga karatun nan duk da bukata kansa ne cikin kuma bukata ce ta al'umma ai tunda ya karanta zai karantar amma bai gamsu da wannan ba zai kace fitilar daula ya kunna tasa fitilar tukunna yayi nazari yana gani idan ya kun in yayi nazari da fitilar masallaci yayi zalunci ya shirci al'umma yayin da yanzu masallacin nan misali ta zu lokacin da ake sallah hamsu salawati jama'a sun shigo za a kunna wuta sannan bayan an gama sallah ma za a kunna wasu su yi ta takarar suka ba ma ruwan su sai ba ma ruwan su hazan da kawai ba wani abu to saboda haka in ana magana a kan takawa din ana magana shigen ire-iren irin wannan ne ba wai irin abubuwan da yanzu muke yin su kai tsaye ba irin wannan abubuwan fa sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam da bayan Allah waliyyi siddiqai abubuwan da yanzu muke ci muke sha a wajen su ba kafirci ne na tsantsa kafirci ne tsantsa ba su dauke ni ma wai mutum wani su haramu ba ma suna ganin ka butulcewa ayoyin da suka hane ka ma'ana in ka yarda da ayoyin da suka hane ka dan me kake yin abin butulcewa da ayoyin da suka hane ka wa'annan abubuwan kuma ridda ne kafirci a haka suke hanga ba kamar yadda wasu su suke ganin rashin sallar shafi'i da wutri kafirci rashin sallar raka'atul fajr kafirci suke ganin haka saboda su suna duba wanda ya sa a yi aiki ne ba suna duba shi aikin kansa ba ne ma'ana waye ce kai raka'a ta fajr manzo Allah waye ce kai shafi da wutar manzo Allah to in ba kai shafi da wutar da ta fajr ba kenan manzo Allah ya ce ka kai kai abu kace ba za ka yi su wannan suke dubawa ma'aiki ya ce kai abu ba za ka yi ba ka zo ka ce sunna ne ai mutahadi ne su suna duba wanda ya sa a yi abin suke dubawa ba wai hukuncin abun wannan mutahadi ne sunna ba shi suke dubawa ba to shi dan wannan ne in muka duba za mu ga cewa duk abin da muka shiga wallahi kar mu yi kuka da zamani kar mu yi kuka da yanayi da wasu abubuwa mu zo mu ciki kawukan mu kamar yadda Allah subhanahu wataala ya bayyana mana yake cewa ذهب الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس يشي اجن ده هنايه متاني سكايتا to lokaci yana furewa ina ganin ko anan na tsaya to ya wadatarwa
batun Qur'ani dake makarantar Qur'ani muke to alhamdulillah yara ne kanana wanda yaran makarantar mun na daruka mune suka kwana suna mana musaffa a wannan musallaci a munasabar rada wannan suna na Sheikh Ahmad Tairi bawan Allah wanda wannan kadai ya wadatar da mu da mu san da cewa haƙin wannan al'umma ne kada su bari Qur'ani ya tunzarta ko ya sanwanta domin haka Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa innahu la dhikrun laka wa liqaumika sai yake wa sawfa tusaluna shi Qur'ani an baton ka ne an baton al'ummarka sannan yake wa sawfa tusaluna za a tambaye ku gobe kiyama akan Qur'ani kun kiyaye Qur'ani kun kare martabarsa ƴaƴanku sun haddace kun baro Qur'ani a duniya ko kun bar duniya babu Qur'ani to domin haka ne wani haƙƙi ne da Allah subhanahu wa ta'ala ya daura wa dukkan al'umma gaba ɗaya kiyaye Qur'ani to ba za mu iya kiyaye Qur'ani ba sai ta hanyar sa yaranmu suna haddace ba yaran mawaƙi kuma da Allah yana ɗaukan su kuma mu kuma muna koyar da wasu yara ƙanana suna ƙara haddacewa mahaddata suna tafiya lahira muna maye gurbin su da wasu mahaddatan daban idan ba mu yi haka ba to Allah shi ne zai tambaye mu shi ne wa sawfa tusaluna ɗin kenan ganin wannan ne ya zamanto wajibi ne a kan wannan al'umma idan mutum bai ɗau ɗansa ya sa makarantar Qur'ani ya haddace Qur'ani ba to ya tabbatar yana yi wa almajiran hidima yana ciyar da su ko yana ɗaukan nauyin su da wasu yara suna haddace Qur'ani idan bai yi ɗayan biyu ba shi bai haddace Qur'ani ba ƴaƴansa ba su haddace ba mu bai sa a asusun haddace Qur'ani wani abu ba to zai shiga ƙarƙashin wannan niƙashin tambayan da Allah zai yi masa a kan Qur'ani ko sau ku su samu na ƙarfi saboda haka Qur'ani ma wani abu ne wanda ba a buƙatar a ga aya ko hadisi domin a san fadalarsa domin kowa ya san da cewa Qur'ani magana Allah ne hatta maganganun jahiliya wasu mushrikai wasu kafirai na jahiliya lokacin jahiliya a ce su an tara ne an rubu su irin su a ce su Ummu Kaysi irin su Zuhair bin Abi Salma da makamantansu su da bi ana martaba maganganunsu da waƙoƙinsu har ba a rawai so su kai a wajen alintattu siƙat domin su zamanto shawahidi ana istishhadi da su don me saboda an ga maganganu ne masu ma'ana an ga larabci ne mai kyau wanda ciki akwai nahwu da sarfi da balaga wannan kuma maganganun arna ne an tara arni ne Ummu Kays arni ne yanzu haka malamai suna haddace baitukansu da kasidunsu su Ummu Kays kire-iren suna nan to saboda haka idan ka kwatanta wannan to yaya da magana na Allah subhanahu wa ta'ala da kansu wanda magana ne maganganu ne kalmomi ne na Allah subhanahu wa ta'ala to idan ka san wannan to ba ka ma buƙatar sai an ja maka aya ko hadisi na ka zo ka san da darajar Qur'ani ko kuma darajar Qur'ani to domin haka ne Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar mana da cewa shi Qur'ani da aka ba mu an ba mu komai da kowa da shi awalam yafhim anna anzalna alayka alkitaba mithla alayhi ma'ana Allah ya ba mu Qur'ani Qur'anin nan ya ishe mu komai madama muna da Qur'ani muna da komai wannan kadai ya wadatar da mu a ƙarshe ina jan hankalin matasan mu da lalle a tsaya a kufa harkar neman ilimi da karatu musamman matasa waɗanda suke da alaƙa da ɗariƙa ta tijaniya ko suke da alaƙa da sufaye ko sufanci da abin da ya kama da wannan domin wannan harka ce wanda asalin wannan harka harka ce ta ilimi to da zaran za ka yi ta ba tare da ilimi ba to a wannan lokaci za ka zo ka samu matsala kamar yadda harkokin addinin musulunci gaba daya ba harkar tarika ko sufanci ba harkokin addinin musulunci gaba daya suna da haya da ilimi ba zai yi haka kurum kai addini ba tare da ilimi ba domin haka wajibi ne mu kufa a harkar neman ilimi haddace Qur'ani muka zo neman ilimi kuma kada mu bar kowanne fanni ilimi inda iyaka mukaddamar da ilimin da yafi muhimmanci a gare mu kamar ilimin fiqhu kamar ilimin hadisi wanda take muka karanta shi za mu amfana da shi mu gabatar mu samu wani abu mai kaso daga ciki gabanin mu shiga wasu ilimomin da ba sa karantar da mu sanda ko fadilla da sunna da mustahab wannan ya kasance wajibi ne akan dukkan musulmi gaba daya to muna maraba da sayyidi Sheikh Nabi Shuwa wanda dama mun sani zai halarci wannan waje da ba za mu gaggawa mu raka wannan suna ba da za mu kira shi domin mu samu albarkarsa amma alhamdulillah duk da an riga an raka wannan suna muna tare da shi mun gode Allah subhanahu wa ta'ala da ya haskaka wannan majalisi wannan zama na raka suna ga ire-irensa wanda jigo ne na hannun dama ne cikin kajiman muhammadu Sheikh Muhammad Ibrahim wanda yana ɗaya daga cikin da suka yi mulazamarsa suka samu damaninsa suka samu albarkarsa domin haka ne akai-akai muke ziyartarsa domin albarkar da ya samu da zamani da ya samu wajen muhammadu Sheikh Muhammad Ibrahim mu ma ya san mana ya kasance muna da shi mu ma domin haka ba ma jin daɗi a shi a yi wata ko wata biyu ba tare da mun je mun ziyarce shi ba alhamdulillah kai tsaye da kan shi ya zo ya haskaka mana da asalin wannan majalisi kamar yadda muna tare da manya-manyan baki waɗanda suka halarci wannan wasu da malamanmu da gangaraye da gunaye daban-daban muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala da wannan fadara kuma gabanin shi Sheikh Malam Shuwa yazo ya tofa mana bakin albarkar su kuma mana addu'a in hakan bai samu ba ya kamata mutane su san shin wannan yaro da aka rada masa suna wane ne shi eh to tari dama ana rada wa yaro suna na wani mutum mai daraja fatan ya gaji ya sunansa wanda kuma galibin masu suna suna gadon masu sunan kamar yadda Ibn Qayyim Jauziyya shi ne tafi shi tufatul maududi fi ahkamin maududi ya yi bayanin wannan cewa takwara yana da muhimmanci mutum ya san sunan wa zai sa ko abokananka ne ba wai kowane abokinka ne kawai za a haifa maka da namiji ka ɗau suna ka saka ba saboda idan baka karanci halayyan wannan abokin naka ba ka je ka ɗauki ɗanka ka sa mishi takwara to za a zo a yi wani yaro mara jin magana wanda zai zo waye ka ya zo ya gashi da sunansa wannan abu ne wanda yake shahararre wanda malaman Asir wal Maghazi sun tabbatar mana da cewa gabanin a haifi manzo sallallahu alaihi wasallama sai da aka samu wasu larabawa da suka jijita bayyanan ma'aiki da wannan suna Muhammad suna mai daraja a gurin Yahudawa sai suka raɗawa ƴaƴansu suna da wannan suna fatan ya kasance ƴaƴansu ne za su kasance shi ma'aiki alayhi salatu wassalam wanda bincike ya nuna an samu mutane guda huɗu ne wanda suke da wannan suna gabanin a haifin manzo sallallahu alaihi wasallama kokari da tunanin wannan fata din to domin haka galibi to takwara yana gadon wanda aka sa mishi shi shiga musu kairi alhamdulillah muna da sanadi na tsarikar tijaniya ta tsarikin su ta hanyar sa kenan akwai wannan sanadin misali ta wajen mahaifinmu ta wajen Sheikh Muhammad Ibrahim sannan kuma ta hanyar ta mintariki Ibn Umar wanda jikani ne Sheikh Ahmad Tijani, akwai kuma mintariki ta hanyar Maulana Sheikh Ibrahim Iyad wanda shi kuma ya karbo a wajen mahaifin shi Abdullahi Iyad, wanda shi Abdullahi Iyad din ya karbo a wajen Sheikh Ahmad Sukairi saboda abokin shi ne mu'asiri shi, wanda shi kuma Sheikh Sheikh Ahmad Sukairi ya karbo a wajen mahaifinsa, shi kuma daga wajen Ali At-Tilmisani, shi kuma Ali At-Tilmisani wajen Sheikh Ahmad Tijani. Muna da wannan sanadi rukin muta'addida ta hanyoyi daban-daban. Shi Sheikh Ahmad Sukairi shi wannan in takaita muku magana a kai binciken wannan zamani da aka yi, da ana cewa a duniya ba wanda ya kai al-Imam Suyuti yawan wallafa littattafai, saboda ya wallafa littafi 600 a rayuwarsa. Na kusa da shi Ibn Jawzi, ana faɗan wannan ko Ibn Habib al-Maliki ire-iren su ba, to a binciken wannan zamani aka tabbatar da cewa duk duniya ba malamin da yake da yawan wallafa littafi irin Sheikh Ahmad Sukairi, saboda shi kowanne fannin ilimi ya wallafa littafi kamar 800. Wannan bai jima ba aka yada su ne intanet da ke akwai website da ake yada littattafan su a ciki. Kowanne fannin ilimi sai da ya wallafa littafi kamar 800. To kaga wannan ko ba shi komai ba, aka tsaya a haka ya wadatar, sannan kuma shi ne wanda ya rubuta littafi mai baiti 20,000, baiti tsantsa 20,000, wanda a duniya babu wani littafi mai baiti wanda ya wuce baiti 6,000, babu shi. Misali a Al-Kafiya na Nahwu na Ibn Mali baiti kamar 3,000 ne a ciki, wanda daga baya a Sheikh Abdullahi Gwandu ya zo ya Al-Bahr al-Muhit, wanda manzuma ce ta Hamul Hawami, wanda ya kai baiti kusan 5,000, wanda Ibn Qayyim Jauziyya yana da littafi ko kasida suke ɗauke da baiti kamar 6,000, kusan shi ne kasida mai yawan baiti da aka sani a duniya. Sai Sheikh Ahmad Sukairi ya zo ya yi littafi na yabon ma'aiki alayhi salatu wassalam, wanda ya yi baiti 19,000. Wansa wanda ya girme shi bayan ya rasu ya ƙarasa littafin ya zamanto baiti 20,000, duk kuma baiti 20,000 na yayin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Sannan yana da manzuma na Ashrafa na Al-Qadi Ayat ya wa Ashrafa na Zuhu, yana da littattafai a kowanne fannin ilimi, wanda shi ne ya fito da ilimin tariƙar Tijaniya, sannan kuma shi nakiri ne cikin tariƙar Tijaniya, ma'ana ya tantance tariƙar Tijaniya, ya cire duk wani abin da wasu waɗanda ba su da alaƙa da tariƙar ko suke da alaƙa da tariƙar suka shigar ciki, wanda idan ko ba komai da mutum ya zo ya karanta littafinsa da ya rubuta a kan wannan maudu'i zai tabbatar da cewa shi mujtahi al-mujtahid ne mutlaq a tariƙar Tijaniya, kamar yadda an tabbatar shi a furu'a shi al-mujtahid ne mutlaq, wanda Sheikh Ahmad Sukairi yana ɗaya daga cikin wanda suka haɗu da Sheikh Ibrahim Iyad yana yaro yana matashi, wanda yana da baituka da ya rera a kan Sheikh Ibrahim, kuma ya tabbatar da cewa shi ne khalifa Maulana Sheikh Ahmad Tijani, kuma ya tabbatar mishi da wannan makami da ake kira faida, wanda kuma Sheikh Ibrahim Iyad yana da sanadi da yawa na tariƙar Tijaniya, amma sanadin da yake ji da shi shi ne sanadi min tariƙar Sheikh Ahmad Sukairi, wanda yana kiran shi abin as-sanadu zahabi, ma'ana sanadi ne na gwal, yana ji da wannan sanadi din. Saboda Sheikh Ahmad Sukairi ɗaya daga cikin karamominsa shi ne ya je ziyara marakishi, to shi ne a can sai ya rasu, sai aka binne shi dab da kabarin Al-Qadi Ayat mai littafin Ashrafa, wanda ya yi manzuma ta Ashrafa, sannan ya yi mafarki gabanin haka ya shiga a rauda inda aka binne Al-Shar Al-Qadi Ayyad, sai zai fita sai aka rike kofa. Shi ne da ya gaya wani da ya ce, to wannan yana nufin ya ce kabarin ka kai da shi da zai kasance a waje guda ne. Kuma hakan ya zai kasance ya je Marrakesh ziyara a can lafiyarsa ma kalau ba yi wani jinya ba, sai ya rasu sai sarkin Marrakesh wannan lokaci sai ya ce, to tunda ya yi nazumuna a Ashafa, to abin ne shi dabda al-Imam Al-Qadi Ayyad wanda har yau yana Marrakesh shi da shi Al-Qadi Ayyad. To ko ba komai idan mutum ya ji cewa Sheikh Ahmad Sukairi nasa ne dole ne ya yi tunkaho da shi ya ji daɗi, sannan ko dole ya san da cewa akwai aiki a gabansa. To ma kace Sheikh Ahmad Sukairi naka ne, sannan kuma ana buƙatar ka kwatanta irin abin da ya yi, kaga kenan akwai jan aiki a kanka. Bacci bai kama ka ba, hutu bai kama ka ba, ko hayaniya da ruɗu na zamani duk bai kama ka ba. Ana so ka hana kanka bacci, ka tukufa da neman ilimi, ka kwatanta abin da wannan gurzo wanda ya fito cikinka ya yi wa duniya gaba ɗaya. Wanda yanzu haka idan mutum yayi searching a internet, Sukairi shi ya rubuta, to za a kawo mishi tarihinsa da littattafan da ya rubuta gaba ɗaya, har ma akwai website wanda ake yaɗa littattafan da ya rubuta a kaɗan-kaɗan, wanda a cikin wannan littattafai mu ma muna da aƙalla kamar littattafai 300 daga ciki. Alhamdulillah. To saboda haka za mu taƙaita. To muna fata Sheikh Suwa in akwai bayanin da zai yi fa lillahi alhamdu, in kuma babu ko da addu'a ne zai haskaka mana. Allah ya biya buƙatun waɗanda suka halarci wannan suna, ya albarkaci ɗan da aka raɗa masa suna, ya gaji ne sunan shi, sannan kuma hakan Allah ya ɗauke wannan al'umma dukkan musulmin da ake fama da su. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mm-hmm.